sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yanzu ma Binta Sulemaniya da ce tare da Babu Kere da sauran abokan aiki kuke farin cikin kasancewa da ku a shirinmu na hantsi yau Litinin 25 ga watan Afrilu. A cikin shirinmu na yanzu za ku ji cewa tsofaffin ƴan tawayen arewacin ƙasar Niger sun himmatu wajen tabbatar da zaman lafiya a ƙasar bayan shekaru 27 da aka samu yarjejeniya tsakanin su da gwamnati. Na kuma dauke da shirin zauren matasa wanda Nasiru Adamu Elikaya ta shirya sai kuma gabatar sai muhimman rahotanni daga jaridin Najeriya sannan mu kawo maku nasihar watan Ramadan amma kafin nan bar mu sha labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Wata kungiyar aikin jin kai a Sudan ta ce rikicin kabilanci na jiya Lahadi tsakanin Larabawa da waɗanda ba Larabawa ba a yankin Darfur mai fama da tashin hankali ya kashe mutane 168. Adam Regal da ke zama kakakin kungiyar kula da 'yan gudun hijira ta Sudan a Darfur ya ce fadar da aka gwamza a Krenik a lardin Darfur ta yamma ya kuma jikata wasu mutane 98. Ya ce rikicin ya fara ne a ranar Alhamis inda wasu da ba a san ko su wane ne ba suka kashe mutane biyu a Krenik mai tazaran kimanin kilomita 30 gabas da Jenina babban birnin lardin Darfur ta yamma. Ya ce 'yan bandiga da aka fi sanin su da Janjaweed sun kai farmaki a yankin ne da sanyin safiyar jiya Lahadi da buggan makamai tare da ƙona gidaje da kwashe dukiyoyi a yankin. Hukumomi sun jibge ƙarin sojoji a yankin tun lokacin da aka soma tashin hankalin a ranar Alhamis lokacin da aka kashe wasu mutane 8 kana wasu 16 suka jikata. Rasha ta yi ruwan bama-bamai a gabashin Ukraine a jiya Lahadi ciki har da masana'antar sarrafa ƙarafai a birnin Mariupol da ke kudancin ƙasar a daidai lokacin da shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya gana da wasu manyan jami'an Amurka guda biyu a Kyiv da suka hada da sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken da sakataren tsaro Lloyd Austin. Jami'an Ukraine sun ce sojojin Rasha sun kaddamar da wani sabon hari ta sama akan masana'antar sarrafa ƙarafan ta Azovstal da ke birnin Mariupol inda sojojin Ukraine suka yi kaka gida tare da kin amincewa da bukatar Rasha da miƙa wuya. A makon da ya gabata ne shugaban Rasha Vladimir Putin ya bada umarnin killace cibiyar da sojojin Rasha ke kokarin karbewa daga hannun dubban mayakan Ukraine da fararen hula da suke ci gaba da riko da tashar. Zelensky ya sha yin roko da a bashi manyan makamai da suka hada da manyan na'urorin sulke masu tare makamai daga nisa da kuma jiragen yaki. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. An ayyana shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron a matsayin wanda ya nasara a zaben zagaye na biyu a jiya Lahadi akan abokiyar karawansa ta masu ra'ayin mazanjiya Marine Le Pen. 'Yan takaran biyu suna da mabambantan ra'ayi ba ma akan harkokin cikin gida kadai ba har ma da rawar da Faransa take takawa a Turai da kungiyar tsaro ta NATO da ma duniya baki daya. A jawabinsa da amincewa da nasara, Macron ya ce mutane da dama a ƙasar nan sun jefa min ƙuri'a ne ba don suna ra'ayi da ni ba illa suna ƙoƙarin nisanta kansu ne da masu ra'ayin mazanjiyan. Ina gode musu kana na san suna bi na bashi a shekaru masu zuwa. Macron ya lashe kashi 57.3 cikin 100 a cikin kashi 97 na baki ɗayan ƙuri'un da aka kada kamar yadda alƙalumar da ma'aikatar harkokin cikin gida ta bayyana a cewar Reuters.
Nan ba da jimawa ba Baba zai kawo mana ƙarshen labaran duniya amma yanzu bar mu leƙa Niger inda tsoffin ƴan tawayen arewacin ƙasar suka himmatu wajen tabbatar da zaman lafiya a ƙasar bayan shekaru 27 da aka samu yarjejeniya tsakanin su da gwamnati. A wani bikin tuna ranar ƴan tawayen sun bayyana irin gudunmawar da za su bayar don kawo ƙarshen tashi-tashin hankula a ƙasar. Ga rahoton wakilin muryar Amurka Hamidin Galison.
shekaru 27 bayan cin yarjejeniya tsakanin gwamnati da Entawaya a arewacin kasar Niger. Yanzu haka Entawaya sun dukufa wajen kare matsayar da suka cimma tsakanin su da gwamnati. Mafi yawancin Entawayan dai mashawarta ne ta fuskar tsaro, yayin da wasu kuma suka kafa kungiyoyi don wayar da kawunan al'umma irin illolin da tashe-tashen hankula ke haifarwa. Sai dai tsafi Entawayan na kuka rashin cika wasu alƙawuran da gwamnatin ta daukar musu, inda suka buƙaci ga gwamnatin na ta dafa musu don rungumar wata sana'a ta daban. Ilyasu Adam Mamadu tsohon Tawaye ne a arewacin kasar.
Lalle wannan rana babbar rana ce, aske tana tuna mana zawar da muka yi cikin Niger. Muka zo muka zamna tare da ƴan uwanmu da danginmu, da cikin daji muke muna komba da su. Yau mun dawo kuma muna faɗa da makamai, yau mun dawo kuma an gane, aka ce a dukanmu ƴan Niger ne. Game da alƙawulla wanda gwamnati ya doka, kamar cikin kashi 100 zaka ci kashi 30 kawai ya aikata, kashi 70 suna baya. Mu da muka yi kungiyoyin sai suka fita ba mu.
Da yawa daga cikin tsafin ƴan Tawayan sun da kufojin ganin sun samar da zaman lafiya a wasu yankuna da ake fuskantar matsalar tsaro. Sai dai a cewar su hakan ba zai samu ba sai da gudunmawar kowa. Alhaji Asuni, mamba a kwamitin zaman lafiya na jihar Agadez.
Ina cikin mutane wanda sun kasan rishin zaman lafiya. Zaman lafiya ba aikin mutum guda ba, kowa cikin zaman lafiya yana da abun da zai kama, yana da inda zai gagawo taimakon shi ko galgadin shi ko nasihan shi. Duk abun da kuke son nan, in babu zaman lafiya babu abun da za ku yi a yi shi. An kun dauka konfili na 91, in yanzu an yi lissahi an katamta komi da komi, ya kai mu wajen shekara 20 na retar.
Don tabbatar da kwanciyar hankali da zaman lafiya a arewacin kasar, yasa mai martaba sarkin Abzun Umar Ibrahim Umaru yin kira na samar wa matasa aiki yi.
Duk ɗan jihar Agadez, duk ɗan jihar Tawa, da wanda Allah ya sa suka yi wannan rigimar-rigimar na Tawaye, rana ce wadda yake tana cikin kankowa, domin rana ce wadda Allah ya ji ƙanshi shugaban ƙasa Alhaji Tanja Muhammadu ta da rikewa shugaban ƙarnin ƙasa da duka mai faɗi a jiya na ƙasar Nijar sun zo nan domin a ƙone makamai, wanda shi ne wanzuwa kwanci hankali cikin jihanmu, wanda akwai samari wanda yake suna buƙatar aikin yi ko da tafatar soji ne, wanda suke aka sa suna cikin ritaya, wasu kuma suna cikin hanyar yi.
An dai kulle yarjejeniyar ne a ranar 24 ga watan Afrilun shekara 1975 a lokacin tsohon shugaban ƙasar Nijar marigayi Ibrahim Ba'ari mai nasara, tare da shiga tsakanin wasu ƙasashe masu makwabtaka da Nijar da suka haɗa da Algeria da Chadi da Burkina Faso da kuma Mali. Aka cimma jituwa da ƴan Tawayen da ke faɗa da gwamnatin ƙasar. Tun a wannan lokacin ake bikin tunawa da ranar haɗakan ƙasar. Hamidu Mahmud, muryar Amerika daga Agadez, jamhuriyar Nijar.
Madalla, an gaishe ka Hamidin Galison. Ga babu da labaran duniya kashi na biyu.
Dakarun jirgin juya halin musulunci na Iran sun kama wani jirgin ruwa na kasashen waje da ke safarar man fetur a tekun Farisa tare da kame ma'aikatansa, kamar yadda kafafen yada labarai na kasar suka faɗa a jiya Lahadi. Karo na uku da aka kama irin wannan jirgin a cikin wannan wata. Jama'an tsaron sun kama wani jirgin ruwa na kasashen waje dauke da lita 200,000 da ya kai kimanin dalar 53,000 na fasa ƙwaurin man fetur a arewacin tekun Farisa tare da mika shi zuwa tashar jiragen ruwa ta Bushehr, inji kafar yada labaran kasar ta IRRB, yayin da ta ambato sanarwar da rundunar sojojin ruwan ta fitar. An kama ma'aikatan jirgin ruwan guda 8 waɗanda dukkaninsu 'yan ƙasan waje ne, aka kai su tashar jiragen ruwa ta Bushehr, inda za a mika su ga hukumomin shari'a domin kammala bincike da kuma fara musu shari'a. Sadarwar ta ci gaba da cewa yaƙi da fasakwauri, musamman fasakwaurin man fetur, yana ɗaya daga cikin muhimman abubuwa da rundunar sojin ruwan ta Iran ta sanya a gaba domin tallafawa samar da mai a ƙasar da kuma yadda tattalin arzikin ƙasar zai ci gaba da bunƙasa. A ƙarshe, birnin Shanghai ya ba da rahoton mutuwar mutane 38 na COVID-19 a jiya Lahadi, adadi mafi yawa na kulli yaumi, duk da dokar kulli na tsawon makonni, yayin da babban birnin kasar China Beijing ya yi gargaɗi a kan mummunan halin na ƙaruwar bazuwar cutar. Kasar mai tattalin arziki mafi girma na biyu a duniya tana shan fama wurin kawar da mummunar ɓarkewar cutar a cikin shekaru biyu, tare da tsauraran matakan kulle da gwaje-gwajen jama'a da kuma ci gaba da kasar ke yi da riko da manufofin kawo ƙarshen COVID-19 da take yin tasiri ga kasuwanci da halayen jama'a. Cibiyar kasuwancin mai yawan al'ummomi ta Shanghai kusan ta kasance a rufe gaba ɗaya tun farkon wannan wata, inda ta gada aikewa da kaya. Kana mazauna birnin da yawa suna tsare a cikin gidajensu na tsawon lokaci, yayin da ta zama cibiyar da ɓarkewar cutar ta yi kamari. Birnin mafi girma a ƙasar China ya ba da sanarwar mutuwar farkonsa daga ɓarkewar cutar ne a ranar 18 ga watan Afrilu, duk da rahoton dubban mutane suna kamuwa a kowace rana a cikin 'yan makonnin nan.
Da Baba Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraro, kada amanta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafuffukan mu na internet a voahausa.com, muryaramerica.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu sai ku daɗa gyara zama don ku saurari shirin Zauren Matasa.
Zauren matasa. Masu sauraro, barkanmu da dawowa sabon shirin Zauren Matasa na VOA. Da ke taɓa abubuwan da ke ci matasan tuwa a ƙwariya da hanyoyin da za a magance ƙalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin Zauren Matasa na BOA da muka ɗauka a yankin Agadas na jamhuriyar Nijar, za mu ji ra'ayin matasan maza da mata kan yadda rayuwa ke gudana ba tare da baƙin haure ba.
Uwa ce mace, kuma mata ce mace, kuma ya ce ta namiji. Kenan abubuwan suna ci mu marai a bisa kan muna gani iyallanmu matasa suna zaman kashe wando. Na biyu, a bisa kan kama su inga bakin haure da ake gani kamar mu me yake da suna Nigerian bamu da matsayin da suke da. Matsayin da suke da kasashen su, su wa'annan bakin haure kasashen su, manyan su, magabatan su sun nemi musu a turawa, suke dokar yaunin su, suke ba su kulawa a bisa kan duk matsalolin da suka fada. Kawo tun daga Alger ko daga Libya abinda zai doko su ya kasu zaman da za su yi a cikin nan a doki yaunin su a maida su ga iyallan su. Me mu ne muka zama kara zibi?
Kamar yanzu wani illoli ne dakatar da wannan safarar ta yi ga mata?
Illoli da dama ne, saboda ta fannin wanga abun kaga arme da dama ya mutu, saboda ba mata bane duka suka dogara ga cewa da rishi na namiji sai hakuri da shi, saboda maza suna samu a lokacin da addukai wanga abubuwa. Kuma banda ma maza, abokinka in ya samu wasu abubuwa da dama, kai da kanka an kana samu daga cikin abun da ya amfana da shi, kenan zaka rike iyalinka. Ka gani wasu sun yi gidaje, sun yi iyallai, sun buɗa ma me yake da suna iyallan su hanya ta samu a lokacin samu. A lokacin samu ya mace sai ka gane ta wata marayi, kamar marayi take rike da mishi yaro, su me zata zuwa ta yi dambu ta yi wasu abubuwa wanda zata samu ta rike iyalinta ko bisa fannin wanga karatu na boko da ake yi kullun kawo ne cikin rayuwar mu ta ƴan Nijar da muke ciki. Yanzu sai kawo koma baya yaran mu a zamne lakwar kullun kawo. Kabu kabun da matasa suke yi, ko da a ce yau Agadis ta zama kurantiyar ce magamaci, baki sun yawa, halayya da dama muke gani iri-iri bisa koma bayan da muka gani. Tunda baki suna tare da yaran mu sun sa su hanyoyi daban-daban, yau babba asara ma ba kamar iya mace da take shaye-shaye. Iya mace take shaye-shaye, yau iya mace ta sa hannu ta ce bani ko kuma shar jikin gida ba a dokin mata ba, duka mafi yawanci yana kaita ga hakanan. Mata wanda mijinta yake da aiki, ke mijinta baya da aiki, kika gani ga wata yana kai ki in baki da zuciya mai ne ke mai tawakkali ki fada cikin wannan yanayin na karuwanci ko kwartanci ko menene kenan mu babba asara ce jan mu dakatar da bakin haure ko safarar su ko menene yana kawo alheri kwarai tunda agar su gari ne wanda ba na noma bane amma gari ne mai albarka wanda baki suke ziyartar shi kuma ake cin amfani a cikin shi a matsayina na iya mace ri
kamar akwai bangaren da ya shafi wasu aikace aikace da su matan bakin hauren ma ko kuma bakin haure mata wanda suka tsallako daga kasashen su suka zo nan kawai za a dauki bangaren kitso bangaren wadansu abubuwa ta nan ba ya shafan mata
akwai salon de quatre da mata suke yi in suka zo nan wajen mai amma kuma baki in suka zo suna samun hanyar da za su samu su bude ma'aikata su zo su yi aiki kuma a cikin kwanciyar hankali suna samun matan namu suke zuwa su ziyarci wuraren su su yi musu kitso da sana'a da menene mai abinda za su fuskanta matan namu wasu tabi'u ne za su doka wanda kuma na bakin hauren ne a da kuma da za su wucewa su tafiyar su bisa harkokin can ma da suke zuwa sana'a suke to dakatarwa ta nema da babu za su kulla alaka da mutanen mu a ƙasar mu ta musulmi kuma za su rinka alaka da su har a rinka yawon banza bisa haka nan yanzu bakin haure suna da wurin da suke da matsayin da za su zauna su yi sana'a han mutanen mu su je amma mu na mu ba su da wannan matsayin akwai ciwo a tattare da mu bisa kuma bayan da muke gani bisa kama rashin shigarwa bakin haure ko fitar su gaskiya mun ga koma baya kwarai da asara kuma da darura wadda har yanzu muna cikin ta na biyu malam Hamid duk da ina fannin mata ne me dole ne yanzu a bisa kan matasa ya shafi kowa ne
haka
yanzu an ga kabukabun da ake cewa da su a daidaita su ne yanzu bisa harkar kasuwanci ka gani yanzu za su fitowa mutanen mu su ce za su zuwa bida me ba su da hutu iko zai ta musu
haka
biya skin da bai kamata ba a tambayi wanda yake neman abinci iko sai ya tambaye shi bisa wannan biya skin ta sanadiyar shi za a kai shi arhi a lokacin nan ba a san menene dan sahadikin ne yake nema akan iyalin shi ya tahiyya kai musu ka a cewa an kwana ba a ci ba babu wannan kenan ko ba ai komi ba magabata yana da kyau ta wannan fannin ma su sa matasan mu su ji sanki a cikin rayuwar su su kulla alaka tsakanin su ko da a ce wata fiye cikin da za su nemo musu ɗaya ce wadda za su yi journey guda da ita muna nemo wannan alfarmar ta haka har a magance mu wanga talauci da darura da muke ta fuskanta a matsayin dakatarwa ta bakin haure
yawa idan malam Abu
Assalamu alaikum.
Kamar yawa kana ɗaya daga cikin wanda a baya kun killace bakin haure ma wanda kun ba su mafaka kun yi abubuwa da su a cikin gidaje shi ya yanzu za a kwatanta wannan matsalar da bayan kamar an dakatar da safarar su bakin hauren da a yanzu kusan babu kowa ma wanda za a cewa kuke wannan aikin tare da su.
Assalamu alaikum Malam Muhammad ni magana da masu fara sai ce kalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sai in ce mun halaka. A game da wanda bai fada. In ka so ya dinsa mu a gaba muke nuna tattauna. Babban ma matsalar da muka fada. Ba kamar gurbacewar tarbiyya da muka yi. Kuma menene ya kawo haka aka ci kamar yadda an wani ci abin da ya sa kusu wuta ya fu wutar zaki babban matsalar da muke fuskanta yanzu ka gani baka kwanci kwarai baka tashi kwarai baka cin kwarai baka shan kwarai a da kuma ina gani yadda mutane suke walwala yadda mutane suke rayuwa yadda mutane suke cin amfani a cikin wangaje hatta sai in ce ma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu abin yana shi mana rai fiye da ma yadda kake zato malam Ahmad wai shin wai da ake cewa wai bakin haure bakin haure wai shin abin da ya sa mutum kamar yadda dan uwana ya ce ka gani mutum ya bar uwan shi ya bar uban shi ya bar wan shi ya bar kanan shi ya bar matar shi ya doka ya bi sahara yana ji yana gani ai mun san illa abin da ke ciki amma mutum yana ji yana gani kai kan shi ga mahallaka kasan ne ai ruwa ba su sami banza
yanzu ya gidajen wanda a can baya ake ba bakin haure mafaka a cikin su wanda kuma ake abin su yanzu ya za a kwatanta wannan yanzu ya matsayin gidaje
malam Hamudan matsayin gidaje kuma ina yake malam Hamudan saboda Allah ya zuba cin inda yana neman kamzo ma yaci malam Hamudan garin agada sai yanzu kamzo ma mutum yana neman yaci
kamar yanzu a
matsayin babu duk wata harkar da ka sani an kashe to babban illa akwai inda nake so yanzu babban matsala wai shin wagaluwa wanda suke kawo ta su shugabannin mu sai in ce maka an san bale kai hakuri wanda suke kawo luwat wai shin menene yasa ba su dai ba su gani wai shin wai dokar kamu a kawo dokokin wanga wai ba su dai ba su gani kan cewa wai hatsarin abin da zaya wannan dokar za ta haifowa ba su kallon wannan abin
gaishe ka wakilin muryar Amurka Hamid Mahmud da dauko mana wannan shirin. Masu sauraro da wannan zamu nade tabarmar shirin. Makon gobe in Allah ya kai mu zamu daura. A madadin muryar Amurka Nasiru da Malika da na shirin kuma da gabatar da shirin ke cewa wassalamu alaikum.
Madalla an gaishe ka Nasiru Adamu Alhikaya yanzu kuma sai sharhin jaridin kasar Najeriya.
Zan fara sharhin jaridin ne da jaridar The Vanguard. Daya daga cikin manyan labaran jaridar Vanguard na cewa Archbishop Matthew Hassan Kuka na daya daga cikin waɗanda suka hana gwamnatin Amurka sayarwa Najeriya jiragen tukana domin yaki da ayyukan ta'addanci, inji jaridar Vanguard. Jaridar Vanguard ta rawaito kakakin fadar shugaban ƙasa Malam Garba Shehu na alakanta tsaiko da aka samu na yaki da ƙungiyar Boko Haram da sauran ƙungiyoyin 'yan tsageru akan Archbishop Matthew Kuka da sauran shugabannin Kiristoci na Najeriya wayanda suka bayyana adawan su da sayarwa Najeriya wayannan jirage bisa zargin cewa gwamnatin Najeriya na runa fifiko ga addinin Islam akan da Krista. Sai kuma jaridar The Sun, daya daga cikin manyan labaran jaridar The Sun na cewa uwar gidan shugaban kasa Hajiya Aishatu Buhari ta yi kira ga 'yan takarar neman shugabancin Najeriya da su dauki mata a matsayin masu mara musu baya a zaben da za a gudanar a shekara mai zuwa. Hajiya Aishatu Buhari ta yi wannan kiran ne a lokacin walimar cin abincin buɗe baki da ta shirya 'yan takarar shugabancin Najeriya daga jam'iyyu daban-daban a fadar shugaban ƙasa. Sai kuma jaridar Leadership, daya daga cikin manyan labaranta ya ruwaito shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da ma shugaban majalisar dattijan Najeriya Dr. Aman Lawal na miƙa ta'aziyyarsu dangane da rasuwar alhafin na Oyo Obalamide Adeyemi na uku wanda ya rasu a daren Juma'a. Aka kuma yi jana'izar sa ranar Asabar din nan. Jaridar Leadership ta ruwaito shugaban majalisar dattijan Najeriya Dr. Aman Lawal na bayyana rasuwar basarake na ƙasar Yarbawa a matsayin babban rashi ga al'ummar jihar Oyo da gwamnatin Najeriya da kuma dokacin al'ummar Yarbawa kai hamade da nahiyar Afirka, inda kuma ya fatan Allah ya ji kansa da rahama. Sai kuma jaridar Tribune, daya daga cikin manyan labaranta na cewa yanzu haka gwamnatin tarayyar Najeriya ta ba da umarnin hanzarta buɗe wasu kan iyakokin Najeriya hudu da aka rufe tun a watan Agustan shekara ta 2019. Wayannan kan yakokin kuwa sun hada da na Idiroko dake jihar Ogun da Jibiya jihar Katsina da Kamba jihar Kebbi, sai kuma Ikon dake jihar Cross River. Wata sanarwa da ta fito daga hukumar hana fasakori ta kasa wato hukumar custom na cewa tuni aka bada umarnin hanzarta bude wayannan kan yakoki kamar yadda umarnin fadar shugaban kasa ta nuna tun a shekara ta 2020 ne, gwamnati ta bada umarnin bude wasu kan yakoki kinda aka rufe. Sai kuma jaridar Daily Post, daya daga cikin manyan labaranta na cewa dan majalisar dattijai dake wakiltar jihar Imo Sanata Rochas Okorocha dake zama tsohon gwamnatin jihar Imo yayi kira ga gwamnatin tarayya da ta gudanar da bincike game da sanadiyar mutuwar akalla mutane fiye da 100 sakamakon wuta da ya tashi a wani gurin hakan man fetur na bayan fage. Shi dai wannan matatan man fetur an bayyana cewa an gina shi ne ba tare da izini ba. Bayan jifrin murya Amurka daga Najeriya.
A gaishe da Babangida Jibrin, masu sauraro yanzu kuma bari mu saurari nasiha akan falalar azumin watan Ramadana.
To gaskiya watan azumin Ramadan wata ne mai mahimmanci, kuma wata ne wanda yake da fadala fiye da kowanne watanni, saboda wata ne wanda aka so kowane mutum ka jajirce bisa kan karatu na Alkur'ani. A ce kafin ƙarshen wata, ko da safka guda ce, a ce mutum ya samu yayi.
Assalamu alaikum. To alhamdulillah, shi dai wata ne wanda aka saukama da musulmi, wanda kuma ba kowanne mutane aka saukama shi ba sai mutanen Musa alaihi salam. To alhamdulillah, muna jin daɗi sosai saboda ba dan wani abu ba, saboda duk lokacin da Allah ya sa wannan wata ya zo, muna jin daɗi, muna ibada, muna jin daɗi, muna karanta Alkur'ani da wasu abubuwa. Sai dai akwai ɗan abin da nake son yi lokaci bisa kan wasu ƴan uwanmu ɗan kasuwa, saboda wannan wata ne wanda yake ya kamata mutum duk ayyukan da za a yi kokari ya ga cewa ya nemi rahama ta Ubangiji bisa kan lamuran shi gaba daya. To wasu ƴan uwanmu ƴan kasuwa suna mai da wannan lokaci wata ne wanda zaka iya neman abin da zaka cikin shekara. To saboda Allah da Annabi, abin da nake ba su shawara su yi kokari su gyara, saboda domin duk abin da mutum za ya yi tsoron Allah, ko ba haka ba, akwai abin da zaka zo ka je ka nemo, ka duk in ka samu abu da sauki to ka saida cikin sauki.
Masha Allah. Nasiha kan falarar azumin watan Ramadana kenan.
Saka mai wuya.
Sunana Asabe Baba Nahaya, shugaban mata 'yan jarida na Najeriya. Saka mai wuya. Wannan shiri daga muryar Amurka, ina jin daɗin sa, kuma 'yan Najeriya duk wanda yake saurare a duniya ya san yana jin daɗin ta. Domin na ilmantar da mu, na karantar da mu, na ƙara kawo mana fahimta inda ake samun matsaloli da dalilan matsalolin da kuma yadda ya kamata a shawo kansu.
Sunana Ahmadu Maru, sakataren mai watsa labarai a kungiyar Macciya da Manoma da ake ce ma Platform Paysan na Nijar. Saka mai wuya, muna son shi, yana cikin ranmu, dole da za a yi shi. Kafin ya fara ma kana tuna wai bisa me za a yi, wai bisa me za a yi. Duk wanda bai da gaskiya, gaskiya ina yana da wuya gare shi. Wani bi ma ko wani na ma magana ma baka ji in kana saurare.
Sunana Ambassador Yusuf Mamman, ina taya sashen Hausa na muryar Amurka murna saboda shirin nasu mai kayatarwa, wato tsaka mai wuya.
Sunana Abdulrahman daga Sabon Fadama, Accra, Ghana, ina sauraron tsaka mai wuya saboda muhawaran da 'yan siyasa suke yi, muna koyan abubuwa tare da wannan muhawara da suke yi. Shi yasa in mutum na son ya ji muhawaran siyasa sai ya saurari tsaka mai wuya akan VOA, Voice of America.
Masu sauraro, ga Babu Makeri da labarai a takaice.
Tubunta a takaice. Rasha ta yi ruwan bama-bamai a gabashin Ukraine a jiya Lahadi, ciki har da masana'antar sarrafa karafai a birnin Mariupol da ke kudancin kasar, a daidai lokacin da shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya gana da wasu manyan jama'an Amurka guda biyu a Kyiv, da suka hada da sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken da sakataren tsaro Lloyd Austin. Jama'an Ukraine sun ce sojojin Rasha sun kaddamar da wani sabon hali ta sama akan masana'antar sarrafa karafan ta Azovstal da ke birnin Mariupol, inda sojojin Ukraine suka yi kaka gida tare da kin amincewa da bukatar Rasha da mika wuya. An ayyana shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron a matsayin wanda ya nasara a zaben zagaye na biyu a jiya Lahadi akan abokiyar karawansa ta masu ra'ayin mazanjiya Marine Le Pen. 'Yan takaran biyu suna da mabambantan ra'ayi, ba ma akan harkokin cikin gida kadai ba, har ma da rawar da Faransa take takawa a Turai da kungiyar tsaro ta NATO da ma duniya baki daya. A jawabinsa da amincewa da nasara, Macron ya ce mutane da dama a kasar nan sun jefa min kuri'a ne ba don suna ra'ayi da ni ba, illa suna kokarin nisanta kansu ne da masu ra'ayin mazanjiyan. A ƙarshe, wata ƙungiyar aikin jin kai a Sudan ta ce rikicin ƙabilanci na jiya Lahadi tsakanin Larabawa da waɗanda ba Larabawa ba a yankin Darfur mai fama da tashin hankali ya kashe mutane 168. Adam Regal, da ke zama kakakin ƙungiyar kula da 'yan gudun hijira ta Sudan a Darfur, ya ce fadar da aka gwamza a Krenik a lardin Darfur ta yamma ya kuma jikata wasu mutane 98. Ya ce rikicin ya fara ne a ranar Alhamis, inda wasu da ba a san ko su wane ne ba suka kashe mutane biyu a Krenik mai tazaran kimanin kilomita 30 gabas da Jenina, babban birnin lardin Darfur ta yamma.
Masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi. Sai kuma can da la'asar, idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye. yanzu a madadin Baba Mai Ƙeri wanda ya tayana gabatar da shirin, da kuma Solomon Abo wanda ya ba da umarni, da injiniyan mu ne yau mai ce taku Binta Suleiman Yero, da na shirya na kuma gabatar. Ake muku fatan alheri, ku huta lafiya, ma assalamu.